بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ci gaba da bayanai da muke a tattaukace game da ibadar azumi cikin wannan wata na Ramadana, wata mai albarka, wata na ayyukan alkhairi da biyayya Allah da taimakon talakawa, watan karatun alkur'ani, watan sadaka, watan qiyamul layli, watan itikafi da sauran ayyuka na alkhairi, wanda kamar yadda Ibn Abbas yake faɗa, yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance dama can ya fi kowa kyauta, kuma idan Ramadana yayi sai ya ninninka kyautarsa, kuma yakan zauna da Jibrilu su tattarawa alkur'ani. Wannan wata ne na alkhairi. Allah ubangiji ka sada mu da alkhairin da ke ciki. Allah ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda kake yantawa, waɗanda kake musu falala da rahamarka da gafararka a cikin wannan wata, ya rabbal alamin. Abinda ake bukata, ake nema daga mai azumi shine ya sanya wunin sana azumi cike da zikirin Allah da ayyuka na neman kusanci zuwa ga Allah da tasbihi da hamdala da sauran ibadoji na jiki da zuciya da gaɓoɓi da dukiya. Sahabbai da na bayansu wanda suka biyo su da kyautatawa sun kasance suna raya wannan wata a rana da azumi da tilawa alkur'ani da dare, kuma da qiyamul layli da sujuda da ruku'u da karatun alkur'ani, sannan kuma su sare da dukiyarsu wajen taimakon na ƙasar su. Allah ubangiji ya samu dace. A wannan zama insha Allah za mu yi bayanai ne akan ladubban azumi. Malamai suna kasa ladubban azumi zuwa gida biyu. Akwai ladubba wadda suke na wajibi, wato waɗanda dole ne mai azumi ya kula da su. Akwai kuma wanda suke mustahabi ne, suna ƙarawa azumin armashi ne da ƙarin tagomashi. Farko, ladubba na wajibi, malamai suka ce daga cikin ladabi wanda yake wajibi a azumi, na ɗaya, wajibi ne mai azumi ya guje ma ƙarya. Ƙarya haramun ce a kowane lokaci. Ƙarya haramun ce a cikin addinin musulunci, tana daga cikin kaba'ira. Amma kuma a cikin watan azumi, to ƙarin ƙarfin haramta ta da hana ta yana ƙaruwa, saboda kasancewar ƙa'ida a shari'a shine zunubai suna ƙara muni sakamakon wuri da lokaci da mutumin da ya aikata su. To haka ma ƙarya take ƙara muni idan mutum ya aikata ta a wannan lokaci da azumi. Dama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari da Muslim yana cewa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar wa la yazalu ar rajulu yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba inda Allahi kadhaba. Mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya har sai an rubuta shi a wurin Allah matsayin makareci. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hirdun kuna hane ku daga yin ƙarya, wanda duk bai barin ƙarya azumin sa, to anzala sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi da buƙatar mutum ya bar abinci da abin sha da sha'awarsa. Abu na biyu, wajibi ne har ila musulmi a cikin lokacin azumi da gaskiya ladubba na wajibi. Wajibi ne musulmi ya guje ma gulma, wato yi da mutane, faɗan aibobin da mutane suke da su alhalin ba sana, tattauna labarin aibi ko na ƙasa ko wani abun Allah wadare da wani yayi, sawa'un wannan nan aboki ne ko dan uwa ko shugaba ko abokin gaba ko wanda ma ba a san shi ba, irin da yadda mutane suka saba din nan a zauna a yi ta maganganu akan sarakuna da shugabanni da 'yan siyasa da malamai da mutanen gari da sauran abokan kasuwanci da mazaje da mata da dangi da sauransu. Yadda gulma ta zama mutane kamar biki, kowa sai ya gulma wani, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan muguwar ɗabi'a ce Allah ubangiji ka yayi mana. Wannan ɗabi'a tana lalata azumi, tana saryar da ladansa, tana maida shi zama yunwar banza. Dama can har ila yau, kamar dai wato ƙarya ɗin, ita ma gulma haramun ce, haramci batti. Dan Allah subhanahu wataala yana cewa wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah yace kada wanunku ya dinga sashin ku ya dinga yin gulmar sashi. Dayan ku zai so a ce yana cin naman dan uwan shi bayan ya mutu, lalle za ku ci wannan abu. Babu shakka gulma mummunar ɗabi'a ce, Allah ubangiji ka tsare mu. Allah ubangiji ya samu dace, Allah ka gafarta mana. Sannan abu na uku da ya kamata matsayin shi na wajibi shi ma mai azumi ya guje shi, akwai annamimanci. Annamimanci wani nau'i ne na gulma wanda ya fi gulma matsala. ita gulma kawai mujarradin ka faɗi aibin mutum alhalin baya nan abinda ka san bai so a faɗi. Ita kuma wato annamimanci shine bayan an zauna da kai an yi gulma kuma ka dauki wannan labarin ka mayarwa wanda akai gulma shi cewa ai suwana sun ce kaza kaza game da kai a gabana suka faɗa, wanda ke yin haka yana yi ne da manufar dan ya bata tsakankanin mutane, ya haifar da gaba tsakankanin su, ya haifar da fitina da rikici. Wannan zunubi ne babba, ya bafi gulma matsala, saboda shi wato murakkabi ne, yana zunubi ne kan zunubi. Babu shakka wannan shi ma mugun aiki ne, dama Allah ya hana a fadin sa wala tuti kullu hallafin mahin hammadin masha'in bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ba daidai bane, Allah ubangiji ya samu dace. Abu na gaba daga cikin muhimman ladubba na wajibi wanda ya kamata mutum ya kula da su shine guje ma yawo da magana ƙarya, ba da labari na ƙarya wanda bai tabbata ba, kamar yadda mutane suke yada jita-jita duk abinda suka ji suka yi gaba, sawa'un yadawa ce ta fuskar yadda ake a gargajiyance koko a zamanance ta hanyar hanyoyin sadarwa da tashoshin da ake kira da suna tashoshin zumunta, ire-iren su Facebook din nan da makamantansu. Duk wannan yada jita-jita babu kyau, kuma yana sarye da ladan azumi, Allah ubangiji ya samu dace. Hakanan kuma wajibi ne ga mai ainihin wato azumi ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin wani hadisi wanda Abu Huraira ya ruwaito daga gare shi, al-Imam Muslim ya fitar da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man lam yada'a qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, wanda bai bar magana ƙarya da aiki da magana ta ƙarya ba, to babu shakka Allah baya buƙatan wannan mutumi ya bar cin abinci ko abin sha, Allah ubangiji ka tsare mu. Waɗannan suna daga cikin ladubba na wajibi da ya kamata mai azumi ya kula da su. Akwai kuma ladubba waɗanda suke mustahabbai waɗanda ake kwaɗaitar da mai azumi ya kula da su. Na ɗaya akwai jinkirta sahur. Sahur shine wannan abinci da ake ci kafin a fara azumi, kafin fitowa alfijir. Yana daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin sahur, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane ba za su gushe ba da albarka matuƙar suna jinkirta sahur. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni, yana kwadaitarwa zuwa gare shi, yana cewa sahur yana da albarka, kuma ana so a jinkirta sahur din nan har gab da fitowa alfijir. Har an tambaya ma, an tambayi Anas dan Malik cewa yaya yanayin sahur din ku yake tsakanin ku da kiran sallah. Anas dan Malik radiyallahu anhu yake cewa mun yi sahur da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sai muka jira nan ba da jimawa ba aka kira sallah. Yace tsakankanin yin sahur din da kiran sallan kamar kwatankwacin mutum ya karanta aya 50, wato kamar a ce kwatankwacin minti 15 zuwa 20 kuma kamantansu. Akwai hadisi da yazo wanda yake ya tabbata, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk yake kiran sallah to ya ci gaba da cin abincin shi wata ƙarya riga ya fara. Wannan hadisi ne tabbatacce, ma'anarsa shine bayan mutum ya riga ya fara cin abinci idan ya ji kiran sallah to yana da damar ya ƙara cin wannan abincin idan yana da bukata. Amma mu lura da abinda hadisin yace kiran sallah, bai ce idan ka ga alfijir ba. Kar mu manta asalin abinda yake shine farko da ƙarshen azumi shine juyawar rana da wata, wato fitar dare da rana. Allah cewa yi wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmu siyama ila al-layl, ku ci ku sha har sai farin alfijir ya bayyana daga bakin alfijir, sa'annan ku ci gaba da azumi har zuwa faduwar rana. Dan haka fitowa alfijir da faduwar rana sune farko da ƙarshen azumi, ba kiran sallah ba. Dan haka shi yasa babu karo tsakanin wannan hadisi da tsakanin wannan aya. Abinda yake asali shine fitowa alfijir. Idan mutum bai ga alfijir ba, yana da ƴancin ya ci gaba da cin abinci koda ya ji kiran sallah, matuƙar ya riga ya fara cin abinci. Amma idan mutum ya ga alfijir to koda bai ji kiran sallah ba, bai halasta ya ci abinci ba. Kamar yadda idan mutum ya ga faduwar rana koda bai ji kiran sallah ba, azumin shi ya riga ya kai, ba ko ya ci gaba da jin yunwa, to wannan yunwa ba ta cikin bangaren azumi, ya wahalda kan shi ne kuma ya yi bid'a. Da haka mu kula jama'a, sannan kuma mutane su ji tsoron Allah, ba zai yi kana ganin alfijir ya keto ga ka gashi ka ce wai zaka ci gaba da cin abinci saboda kana jin kiran kana da bukata ba, ai an ce fa yutimma fala hatta yaqdi hajatahu har sai ya biya bukatar sa daga abinci. Ba abin da hadisin yake nufin mutum ya ganganci ya ci gaba da cin abinci alhalin yana ganin alfajir, alfajir na kallon sa, saboda ai shi kiran sallah ba shine asali ba game da faduwar rana da fitowar ta, amin game da azumi faduwar rana da fitowar ta sune asali. Don haka mu kiyaye jama'a Allah ubangiji ya samu dace. A ɗayan bangaren kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa a gaggauta bude baki, wanda wannan shine ladabi na biyu a cikin jiran gilar dubban da muke ambata a wannan shiri insha Allah. Baya ga jinkirin sahur, ana so kuma a gaggauta bude baki. In muka lura an yi haka ne don a karanta lokacin azumin, don kuma mabda'i na sauki wanda azumi ke gudana akai fadan Allah, ayuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Don haka gaggauta bude baki shi ma wannan mustahabi ne, ana so mutum ya sauri da zarar ta fadi ya ci wani abu. Abu na farko da ake so a ci idan ya samu shine dabino wanda yake da danyantaka a jikin shi, wato danyantaka ta hanyar lema lema ko ruwa ruwa, shine rutubat. Idan ba a same shi ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da dabino busasshe, shine tamarat. Idan ba a samu wannan ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi amfani da ruwa ya fara shan ruwa tukunna, sannan ya ci wani abu. Da zaran wani abu ya shiga cikin makogoransa ya kai cikin cikinsa, shi ne yake yin addu'a ya ce zahaba zama'u wa butallatul uruqu wa sabatal ajru insha Allah. Zahaba zama'u, kishirwa ta tafi, wa butallatul uruqu, jiyoyi sun jike, wa sabatal ajru insha Allah, ladan ya tabbata cikin ganin damar Allah. Allah ubangiji ka tabbata mana da ladan a wannan lokaci. Sai a sharuwa, sannan kuma ayi addu'o'i da mun lokaci ne na karban addu'a lokacin buɗe baki. Babu laifi mutum ya addu'a ta bukatunsa na duniya da lahira, a sai a kula kuma da ladabba na addu'a tun daga wato kasancewar mutum cikin nutsuwa da miƙa al'amari ga Allah da yaqin cewa Allah zai karba, da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma yin addu'o'i wanda babu zalunci a cikin su, babu ta'addanci, babu wuce iyaka a cikin su. Wannan yana daga cikin mustahabi insha Allah, abin da ya kamata a kula da shi. Babu laifi mutum ya hada da sauran bukatu waɗanda wasu ƴan uwa suka roke shi, kuma duk wanda yake yi ma ƴan uwansa musulmi addu'a, to shi ma Allah zai aje wani mala'iku yana mishi irin wannan addu'a ta alkhairi. Dan haka sa da kake ma ɗan uwanka musulmi addu'a, kai ma kana cin muriyar wannan addu'a, Allah ubangiji ya samu dace. Abu na uku daga cikin waɗannan mustahabbai shine kula da kiyaye harshe daga zance da sakin baki, da yin wato yawaita surutu ko musu ko makamantan haka. Ana so mai azumi ya zama ya kama bakinsa ne daga surutu. Muminai ba sa sakin baki, ba sa surutu, to musamman kuma da azumi ba sa zama kamar cakwaikwaiwa. Allah yana cewa walladhina hum 'anil laghwi mu'riduna, masu kauda kai ne daga wasa da shirmai. Dan haka a lokacin azumi wajibi ne mutum ya kiyaye wannan gaba ta baki daga abubuwan da suke asali haramun ne, irin ƙarya da sakin baki da aiki da ƙarya da zuri. To haka kuma wajibi ne ya zama ya kiyaye, kamar yadda kuma zai kiyaye bakinsa daga abinci, haka kuma wajibi ne ya zama ya kiyaye bakin nasa daga faɗan magana sai wacce take mai daɗi, sai wacce take alkhairi, sai wacce take wa'azi, sai wacce take maslaha, sai wanda ta zama dole, sai salati, sai tasbih, kai ta surutu. Haka ya zauna nan ya surutu, ya zauna can ya surutu, wannan shi zai bude ba, shi zai bude masa kofa zuwa ga faran ƙarya. A cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga sahabi Abu Huraira, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a bangaren hadisin wasiyamu junna wa idza kana yawmu sawmi ahadukum fala yarfas wala yaskhab فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. شي منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا أزمي غركواني غميشي إذن ديون كوينا أزمي أرانا أزمون سا كدا يسكي باكي كدا يي شاشنشي إما هروني يازا جي كيا كيمي أزمي كويني مي فلا دكي دوكا تشومشي ني نا أزمي بذاك بذن بيما كمي فلا با. Malamai sun yi maganganu akan shin zai faɗa haka ƙarara ne ya ce ina azumi, ko ko dai zai kauda kai ne kawai. Imam an-Nawawi yake cewa babu laifi idan ya haɗa maganganun guda biyu, ya haɗa wato kauda kai da kuma cewa ni ina azumi, ba laifi insha Allah, ko kuma ya tafi ya bashi waje kuma kamar can haka. har ila yau ana so mutum ya zama yana rintsa irin shi daga kallon abin da yake shine haramu, sawun kallon fina-finai ne ko kallon mutane ko mata ko hotuna waɗanda duk abin da ya zama haramun abin tsarewa abin da ake buƙatar ka tsare gabobinka daga gare shi, to wajibi ne ka tsare a azumi musamman. Allah yana faɗan cewa wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahun, kace bu mu'minai wato mata yaghudduna min absarihinna su dinga rintse idansu wa yahfazna furujahun su dinga katange su dinga tsare al'auransu. Don haka ya yi masa albarka mu fahimci waɗannan abubuwa kuma mu kokari mu dinga aikata su gurgurdan hali Allah ubangiji ya sa mu dace. Shi watan azumi kamar yadda muka ambata a baya makaranta ce da take horar da bayin Allah musulmai akan yadda za su tsara rayuwarsu ta dace da irin ɗabi'ar da Allah yake son mutanen kirki su gudana akai, ta raba su da tsantsar sha'awar abin duniya da kwaɗayi da aukawa cikin mutuncin mutane, ta raba su da ruwa, ta raba su da wato san zuciya da sakin baki a wannan wata ne mutum zai yi magabobin shi tarbiya, ya ma zuciyar shi tarbiya, ya tarbiyanci hannunsa akan kyauta, ya tarbiyanci bakinsa akan zikiri da ambaton Allah da karatu alqur'ani, ya tarbiyanci zuciyarsa akan tuna Allah da bin ka'idar shari'a, sannan kuma ya tarbiyanci kanshi akan gujewa cin mutuncin mutane. Allah ubangiji ka samu dace. Har ila yau daga cikin ladubba na watan azumi akwai yawaita karatun alqur'ani mai girma da yawaita zikiri da du'a'i da sallah da sadaka da sauran ayyukan alkhairi. Ana kuma so mutum ya zama yana kusanto da ni'imar Allah zuwa gare shi, dinga kyakkyawan zato ga Allah da kyakkyawan tunani da sa rai zai samu rahama a wurin Allah, sannan kuma ya katange gabobinsa daga dukkanin munanan ayyuka wanda za su iya cin mutuncin azuminsa ko su lalata mishi, tun daga kan gaba harshe da gabar ido da kunne da ciki da farji da hannu da kafa. Idan musulmi ya iya katange waɗannan gabobi nashi yadda ya kamata, to babu shakka zai samu rabo madaukaki. Ya mustahabi ne ga mai azumi ya taimaka wa wani mai azumin wajen buɗe baki, wato iftaru sa'im, koda da ɗan ƙanƙanin abu ne wanda bai wuce dabino ko kofin kunu ko zoko ko ruwa ko wani abu ba, dole wai sai kai attajiri ne wanda zaka iya wato yin ciyarwa da ma'anar ta al'ada ba, duk abin da zaka dan samu ka baiwa wani na kusa da kai ko wani makwabcinka ko wani wanda kuke tare da shi, koda rabin dabino ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ku guje ma wuta koda da rabin dabino ne. To wannan ma yana daga cikin mustahabbai, kar mu zama marowata ko kuma daga mu sai ƴaƴanmu ko daga ko kanmu kawai muka sani. Ya zama a duk inda kake sawun a kasuwa ne ko a makaranta ne ko a gida ne ko a makwabce ne ko a birni ko a ƙauye, duk sa'ar da zaka yi bude baki a cikin abin da Allah ya azurta ka wanda zaka sha ruwa da shi, ka dauki abin da bai kai ya kawo ba wanda zaka iya hakura da shi, ka baiwa wani wanda bai kai ka samu ba, ka bayar da ikhlasi ka bayar dan Allah. Wannan ya dada kwarai da gaske. Duk wanda ya baiwa wani mai azumi abin bude baki ko mun karancin sa, to za a bashi lada irin wanda aka baiwa wanda ya azumin nan. Allah ubangiji ya sa mu dace. Ana so kuma daga cikin ladubba har ila yau mai azumi ya dinga amfani da asuwaki wajen goge bakin sa da rana. Babu bambanci tsakanin asuwakin da za a yi da safe da wanda za a yi da yamma, babu bambanci tsakanin asuwaki wanda yake danye ko wanda yake busasshe, duk ɗaya ne ya halasta insha Allah, babu wani abin nan a kansa, babu wani wato abin nan ta baba game da wannan insha Allah. Waɗannan bayanai kenan ya yi masa albarka game da wasu abubuwa da suke mustahabbai a cikin wannan wata na azumi mai albarka. Akwai ibadoji kala daban-daban wanda a wani darasi a baya mun dan yi magana a kansu, ibadojin watan Ramadana waɗanda suke mabambanta, waɗanda daga cikin su akwai karatun alqur'ani, akwai sadaka, akwai itikafi, akwai qiyamul layli, akwai neman lailatul qadr da makamantansu. To waɗannan su ne insha Allah za mu dan ƙara magana a kansu a takaice. farko ya kamata mu san cewa ayyuka na imani suna ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wataala, kamar yadda wasa da su ko kuma ayyuka na barna suke nisanta bawa daga Allah subhanahu wataala, kamar yadda malaman musulunci suke faɗa a bisa ka'ida ta al-imanu yazidu wa yanqusu, sukan ce yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siya, yazidu bil istiqama wa yanqusu bil inhiraf. Imani yana karuwa da tsoron Allah, imani yana raguwa idan an yi saban Allah, imani yana karuwa idan mutum ya ci gaba da miƙewa akan hanyar Allah, sannan imani yana yin rauni idan mutum ya karkace daga hanyar Allah, kamar da Allah yake faɗa wa lazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, da ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda suka shiri suka ba Allah zadahum hudan, sai Allah ya ƙara musu shiriya, wa atahum taqwahum kuma ya ba su wato tsoron Allah, Allah ka samu a ciki. Dan haka ɗan uwa masu albarka, kamar yadda muka yi ta faɗa, wannan ibada ta azumi daga cikin ibadoji ne mafiya daraja, wanda kuma kowace sha'ira, kowane nau'i na ibada ana so a same shi a cikin azumi, na gaba da na jiki da na zuciya da sauransu. Kuma azumi ɗin wata hanya ce dama, kamar yadda muka faɗa, ta tarbiyyar zuciya. Karkashin haka shi ne sai aka shar'anta ibadoji mabambanta a cikin watan azumi, waɗanda za su taimaka wajen gyara zuciya da halayya da kuma gyara makwanci da samar da sakamako mai kyau. Daga cikinsu akwai sallar dare, qiyamul layli, wanda ake cewa tarawih, ko kuma ake cewa ashan da makamantansu, wanda kamar yadda muka ambata raka'o'i mafi yawa shine 11 ko 13. A cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kamar yadda Bukhari da Muslim suka rawaito. Wanda duk yayi tsayuwan watan ramadana don Allah kuma dan neman lada dan imani, to za a gafarta mashi dukkanin zunubansa. Ana so ya zama mutum yana yin wannan sallah tare da liman. In ya fara da liman, to ba a so ya fita kafin liman ya sallame, irin yadda mutane suke din nan su bi liman kuma ana cikin sallar da an yi iya wani adadin rakawai ba tare da liman din ya gama ba su tashi safi, wannan babu kyau. Babu laifi kuma ga wanda ya ga zai iya yi shi a gida idan yana da ƙarfin wato tilawa da ƙarfin gwiwa da dauriyar da zai yi shi kare. Ga wanda ba zai iya haka ba, to yafi dacewa ya a masallaci. Dukkanin nafilfili da ake yi an fi so a yi su a gida, in ba waɗanda suke wato an keɓance ba kamar tayyatul masjidi, kamar kuma ita wannan ɗin wato sallar dare ɗin, wadda wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin ta a cikin masallaci, yayi kwana 1, 2, 3 ko 4 yana yi, daga baya ya daina saboda tsoron kar a maida ita farilla. To a bayan rasuwarsa zamanin sayyidina Umar, sai Umar ya ga babu tsoro a wannan lokaci, dan haka ya dawo da ita ake. Haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu laifi a farkon dare da zaran an yi isha, babu laifi a bari sai an tashi bacci ƙarshen dare, ga wanda yake da kudura, ga wanda kuma yake ganin ba zai bata kubuce masa ba, sai tashi a daddare bayan yayi bacci. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a 11 ne ko 13, wannan shine abin da ya tabbata daga shi annabi alaihi salatu wassalam. Dan haka ƙarawa a hakan yana buƙatar dalili wanda yake nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma har yanzu malamai ba su samu irin wannan nassin ba. Abin da yafi dacewa sai a tsaya akan waɗannan rakoyi. Babu laifi a gaza daga raka'a 11 a koma 9, wata rana a yi 7, wata rana a yi 5, wata rana a yi 3, kai ya tabbata ma cewa akan yi raka'a 1 idan an ga buƙata. Sannan wajen karatu babu dalili akan cewa dole sai an sauka, akwai karanta abin da ya sawwaka ko a tsawaita ko a rangwanta, wannan gwargwadon bukata ne insha Allahu, babu laifi akai, wallahu ta'ala alam. Wannan ibada ta sallar tarawih ana so a raya ta a dukkanin masallatai da dukkan wurare, ya zama ana yin ta, babu laifi a yi a gida, ga mai gida na iya a cikin gidansa tare da iyalansa da ƴaƴan shi da matansa da sauran mutanen gida. Babu laifi a fita zuwa masallaci, mata masu zuwa masallaci su kiyaye dokoki wanda shari'a ta gindaya game da fita zuwa masallatai da sauran wurare. Ba a saka turare, ba a cakuɗe yayin da maza da mata, ba abin tsakiyar hanya a cika hanya a dinga jawo gusulu kamar ana zanga-zanga, ba a yin abubuwa na kwarkwasa da batsa da sakin baki. Da zarar an idarsi marmara su tashi su koma gida kafin maza su gansu da dai sauran ladduba. Mata da ta tsaya a gidanta ta yi, ta fi falala akan wadda ta fita, ko da sallar farilla ne. da gaskiya wanda ake nema a cikin dararen azumi musamman wannan cikin wannan ibada ta sallah akwai Lailatul Qadri wannan dare kwaya daya wanda Allah subhanahu wataala ya bashi daraja ta daukaka Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah kuma yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wato daren kaddara dare mai albarka wanda Allah yake lailatul qadri khairun min alf shahr dare ne wanda yake yafi alkhairi fiye da watanni guda dubu dare ne wanda mala'iku suke sauka a ciki dare ne wanda yake da aminci dare ne wanda ake saukar da kaddara da labarin abin da zai faru da sai sufofi mabambanta da Allah ya ba da labari game da wannan dare daren saukar alqur'ani daren da yafi wata dubu daren saukar mala'iku dare mai aminci dare mai falala da kuma sauransu to wannan dare babu shakka yana cikin watan Ramadana kuma yana cikin kwanaki goma na ƙarshe kuma yana cikin kwanakin mara a cikin goma ma'ana 21 23 27 29 25 akwai wani hadisi na Huzaifatu dan Yaman wanda yake nuni zuwa ga cewa wannan daren 27 ne sai dai wasu malamai suna ganin babu karo kankanin yuwan maimaituwan sa a cikin daren 27 ko kuma sauran daren da kowanda suke mara wallahu ala abinda da yake so ya zama waɗannan kwanaki goma ba wa yara ya su kwarai da gaske wajen yin bautar Allah idan daren yayi ba wai za a ga gari babu gidaje bane babu bishiyoyi sai dai aga Ka'aba kamar yadda ake fada a gargajiyance a zari a samu dare ne mai nutsuwa babu hayaniya babu tashin hankali babu komai a cikin sa sai nutsuwa salamun hiya hatta matla'il fajr sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha idan kin ga wannan dare ki yawaita cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan shine addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sayyidatina Aisha radiyallahu anha yace ta cigaba da yi babu laifi mutun ya ƙara da wasu addu'o'i na bukatun sa na yau da kullum da kuma addu'o'i da bukatun wasu bayin Allah da suka neme ta ya su addu'a da sauransu amma dai waccan addu'a to kada ai wasa da ita domin afwa Allah shine wato mutun ya samu Allah subhanahu wataala ya kauda kai akan laifuffukan sa ya zama kaman ma bai yi laifin ba Allah ubangiji ka gafarta mana dan haka ne aka samu bayin Allah mutanen kirki suke yin ibada da itikafi a cikin azumi itikafi shine a wannan kwanaki goma musamman na ƙarshe sai mutun ya lazumci masallaci ya fita daga cikin sahun ɗabi'ar rayuwa ya zaman shi a masallaci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin itikafi a kwanaki goma na ƙarshen Ramadana yakan zauna a masallaci ya bar duk wata harka ta duniya sai karatun alqur'ani sai azumi sai tilawa sai sallar dare sai tasbihi sai istighfari da hailala da sauran zikirori ba a zuwa itikafi ya jama'a a dinga yin kuma abin da aka saba na duniya ma'ana kana zauna a masallaci kana itikafi amma kuma kana rike da wayarka kana ta shiga cikin Facebook kana ta yin kasuwanci kana ta lissafe ko a fito a zazzauna a yi ta tadi wasu ma hatta din kwalla ake yi da labarin yan matan su da labarin biki da makamantan su wannan duk ya zama shiriri take nan gara ma kai zaman ka a garin ku gara kai zaman ka a ƙauyen ku don Allah cewa yake wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kar ku rungumi matan ku alhalin kuna itikafi a cikin masallaci wanda wannan yake nuni zuwa ga dukkanin abun duniya to ba a yi a sa'ar da ake itikafi akwai hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuni zuwa ga cewa itikafi sai a masallatai guda uku wato masallacin Makka da masallacin Madina da masallacin Baitul Maqdis wannan hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai sun dauki zahirin hadisin cewa lallai ba bai halasta a itikafi sai a waɗannan masallatai wasu malaman kuma daga cikin malaman da ba ma malamai ne waɗanda suke na yanzu ba su kuma suna ganin hadisin yana nuni zuwa ga kawai cewa itikafi a waɗannan masallatai yafi falala fiye da sauran masallatai ne abinda nake so na nuna ma ƴan uwa masu albarka anan shine mas'ala ta fiqhu ya ƴan uwa masu albarka dan ya zama akwai sabani tsakankanin malamai waɗanda kuma malamai ne a cikin salaf suka saba wannan ya dauki fatawa kaza wannan ya dauki fatawa kaza to ba a yin fitina akan ta amma baka da babu laifi dan wani malami yanda shi kuma ya zo yayi nashi binciken ya karkata zuwa ga wata fatawa daga cikin fatawoyin yace yana ganin kaza shine takikin mas'ala to wannan ba laifi bane dan ya takiki amma wannan ya zama dalilin fada ko fitina komai da martani to wannan ya saba manhajin ilimi na tafarkin malamai magabata wallahu a'lam dan haka idan ana maganar tahqiqi na mas'alar to tsayawa a iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine ma'ana ya zama itikafi to mutum idan yana son ya yi shi sai biya kuɗi ya hau jirgi daga nan Najeriya ya tafi Makka ko Madina ko Baitul Maqdis je ya zauna yi idan ba haka ba fa idan yayi a wani masallaci to ba da fatawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba amma dai akwai waɗanda suka ba da irin wannan fassara daga cikin malamai ba mahalli ne da za a yi ta magana cece ku ce akan wannan mas'ala ba anan wallahu ta'ala alam dan haka itikafi manufarsa shine mutum ya cira tu zuwa ga bautar Allah ya tafarrugi ya rabu da rayuwar duniya da shagulgulanta da fitintuninta da tashin-tashininta ya tsaya kawai ya yi tasbihi da zikiri da karatun alqur'ani da sallah da koyon ilimi na addini babu laifi idan matarsa ko ƴaƴansa sun kai mishi ziyara ko su kawo mishi abinci daga gida babu laifi in yi wani abu wanda yake ba maslahar duniya ba kamar buƙatuwa zuwa ga shiga banɗaki ko yin wanka ko yanke farce ko wanke suturarsa ko makamantansu abubuwan da suke buƙatu na dole amma hatta jana'iza malamai suka ce ba zai fita ya je sallar jana'iza ba ba zai fita ya je neman aure ba ba zai fita ya je kasuwa ba sai in buƙatar shi ce ta dole kamar a ce zai siyo abin da zai amfani da shi ga wanda ba a garinsu yake ba kamar misali yanzu da mutum ya je Makka din duk da yake a can ana sadakan abinci sosai watakila yana da wata buƙatar shi da zai fito daga cikin masallacin zuwa ƴan kasuwannin da ke gefen bakin harami dan ya sai wani abu ko ya yi wata buƙata ko kuma wata buƙata ta dole kamar wanda yake nesa zai buga waya gida dan wata buƙata ta dole to wannan babu laifi amma idan mutum ya yi wani abu wanda yake na duniya ne zuriya kasuwanci ko cinikayya ko kaza ko yace bari ya je jarabawa a makaranta sannan ya dawo ya ci gaba to wannan yan itikafi ya kai to balantana kuma uwa uba wanda ya yi jima'i ko wani abu daga cikin muqaddima ta jima'i kamar ce runguma ta sa ko ya mata kiss ko ya rike mata hannu ko makamancin haka to wannan bai harasta ko malamai suna ganin lalle yana karya itikafin nan ko kuma alal akalli zai ja cewa mutun ya lalata ladan ko da itikafin bai kare ba wallahu ta'ala alam har ila suka ce idan a cikin masallacin akwai wuraren da ake iya yin dukkanin buƙatu kamar cin abinci kamar banɗaki da wurin da za a yi wanka to bai halasta mutun ya fita dan waɗannan abubuwan kamar yace shi yana da kyankyani wannan bayin na public wanda kowa da kowa yake amfani da shi sai ya fita sai ya je gida bai halasta ba dan haka jama'a mu gane wannan ibada ce wacce take mai matukar muhimmanci kuma take tsarkake zuciya take gyara halaye da dabi'a ana so kuma a kula da ita kwarai da gaske musamman a goman ƙarshe na azumi ba mutun ya wuce goman ƙarshe babu laifi maza suna iya yin itikafi mata ma suna iya yi idan an cika sharuɗan da suka tabbata na fitar mata ma'ana da izini ba tare da kuma ta je wani gari babu muharrami ba sannan ya zama wato ta je yin ibada ne ba ta je yin wani gasa ko wani abu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba zuwa ya kafa tantinsa zai fara itikafi kafin ya je ya dawo ya sa kafa masa tanti sai ya zo ya tarar da matan shi da sun kaka ba wajen tanti biyar wannan nawaye aka ce na wancece wannan nawace ce aka ce na wancece sai ce to ni na fasa so yanzu kuma abin ya zama gasa da kishi irin wanda mata suka saba tsakanin kishiyoyi to kai ya zama wani kishi ne da wata manufa ta duniya idan aka gane haka ne sai a hana ta duk wanda yake shine waliyinta sai ya hana ta ba daidai bane a bata ta ci gaba da yin aikin lahira kuma don wata manufa ta duniya daga cikin abubuwan da ya kamata mai azumi ya kula da su har ila yau akwai ƙara kokarin sakin hannu wajen ciyarwa duk da yake anan yana da kyau ambaci wata mas'ala kafin mu je ga wata ya kamata ɗan uwa musulmi ɗan uwa masu albarka mu gane cewa azumi daga cikin tarbiyyar da yake koya mana akwai tattalin arziki wato yin tattali da rabuwa da barna ta abinci da abin sha da makamantansu don haka aka karanta lokutan cin abinci a azumi ya kuma yadda muka saba ce a ci abinci sau uku wani ma sau biyar wani ma duk sanda ya ji yunwa babu lissafi bini ya sa abu kaza a baka sai da ma a lokacin azumi cin abinci guda biyu kawai ake shine buɗe baki da sahur. To ba daidai bane irin yadda mutane suke yi idan aka zo buɗe baki sai ayi abinci kala kala musamman wanda suke attajirai da mawadata da shugabanni da waɗanda suke masu abin hannunsu, sai kaga an yi abinci iri daban-daban daban wanda ba a iya cinye shi sai da barna ne. To Allah subhanahu wataala kuma ya haramta barnar dukiya, bai dace da shari'ar Allah ba, bai dace da tafarkin musulunci ba barnar dukiya. Da haka ba daidai bane jama'a a dinga irin waɗannan nau'o'i na abinci kala daban-daban, wani in ya zauna zai buɗe baki za ka ga kwanuka sun fi dozin guda, komai abin da ke cikin shi daban, na kunu daban, na shayi daban, kosai daban, nama ga gashashe, ga soyayye, ga farfesu, ga wani kayan marmari a dangin 'ya'yan itatuwa, sannan ga kuma abinci wanda yake za ka iya cewa kamar abin da ake cewa main course, irin shinkafa ko taliya ko alkama ko tuwo ko makamantansu. Duk waɗannan an ajiye mutum ɗaya ko mutum biyu wanda babu yadda suka iya da wannan abincin, ƙarshe sai ya zama ɓarna ce, israfi ne. Da haka ba daidai ba ne, ya kamata mu tuba mu daina wannan abu. Allah ya gafarta mana. Amma ana so mutum ne ya ƙara wajen yawaita mutanen da zai baiwa, ba wai shi ya yawaita abincin da zai ci ba. A mutane waɗanda suke kewaye da kai tun daga iyalai da makusanta da makwabta da talakawa da iyaye da dangi da waɗanda suke masu roƙo da waɗanda suka yi shiru ba su tambaya ba, to ka yawaita waɗanda za ka dinga ba, ka yawaita su a saman mutane gaba ɗaya, a ba wannan, a ba wancan, a ba wancan. Wasu a basu ɗanye su je su dafa a gida, wasu kuma a basu wanda ake dafawa, wasu a gayyace su zo su ci a inda ake ci. Duk wannan ya daga cikin ayyuka na alkhairi. Duk abinda kuma mutum ya bayar na alkhairi, Allah ya sani, Allah zai karɓa, Allah zai ninninka insha Allah. Matuƙar akwai ikhlasi, fadan Allah da yake cewa man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan kathira, wani ne zai baiwa Allah rance mai kyau, wato wanda za a yi dan Allah, wanda za a yi dan neman ladan a wurin Allah, wanda za a yi babu almannu wal adha. Allah kuma shi kuma zai ninninka lada, ninninkawa mai yawa. Allah a wata ayar Allah yake cewa mafalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kwatankwacin waɗanda suke cire dukiyarsu dan Allah su ne kamar ka ɗauki ƙwayar itace, ƙwayar abin nan hatsi, ka shuka ta sai ta fito ta yi yabanya, ta yi ƙurshi, ta yi kaza, ta ninninka yawanta. Allah yana ninninkawa fiye da haka. Don haka wannan mabda'in shi ya kamata ɗan adam musulmi ya fuskanta a wannan wata, cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ninninka maka duka abin da ka cire a duniyar nan, kuma ya ninninka maka sakamakon shi a lahira na ima madawamiya insha Allah. Allah ka samu a ciki. A cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar a cikin sahih dinsa daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani gari da zai waye sai Allah ya turo su mala'iku guda biyu sun zo duniya suna yi addu'a suna cewa Allahumma a'ti munfikan khalafa, ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa, suna addu'a. Ɗayan yana cewa Allah subhanahu ya Allah ka baiwa mai ciyarwa ka maye masa, duk wanda yake ciyarwa ya Allah ka maye masa. Shi kuma wancan yana cewa ya Allah duk wanda yake rowa yake rikewa Allah ka wargaza dukiyarsa, ya Allah ka tsare mu. Wannan wata na Ramadana in wa masu albarka, to wata ne na da'a da ibada wanda ake karɓan ayyuka, ake ninninka ladansu, to haka kuma za a ninninka ladan ciyarwa. Ya kamata ya zama watan wato wani wata ne da mawadata, da masu hali za su dinga munafasa wajen infaki da ciyarwa da yin ayyukan alkhairi da sakin hannu da neman shiga a wurin Allah da sanya zakatan talakawa da mabukata, sai ya zama al'umma musulmi ta samu walwala ta cikin arziki a wannan lokacin. Sai mu cika siffar da Allah ya manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa al-mu'minu kal-mu'mini lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, mu'mini da mu'mini kamar gini ne suna rike da junansu ne. Maimakon mu zama muna munafasa wajen nuna isa a wajen nau'o'in abin da muke ci mu, nau'o'in yadda muke yin buɗe bakinmu da yadda muke almubazzaranci da dukiya da makamantansu, wannan duka ba daidai ba ne. Abin mamaki sai kaga mutane sun fi kuma karkata zuwa ga wannan. sai kaga wasu ma har su tamanna hotunan irin abin da suke ci akan Instagram ko akan Twitter suna nuni zuwa ga abin da suke yi na barna Allah ubangiji ka tsare mu mun dan yi tsokaci a baya game da tilawa alqur'ani musamman a watan azumi wanda dama can ana so musulmi ya zama koda yaushe yana da kulawa da karanta alqur'ani to musamman kuma a wannan wata to ana so ya tsananta kulawar dan hakan yana cikin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bin tafarkin sa Allah subhanahu wataala ya dauki dawainiyar daukaka mutumin da yake kanta alqur'ani duk wanda yake aiki da shi a duniya da lahira Allah zai bashi daukaka da daraja Allah zai bashi mafita Allah zai bashi daraja daka ɗan uwa masu albarka mu kula da wannan wanda kuma da ya kauda kai daga barin alqur'ani yayi wasa da shi bai karanta shi to wannan ya samu tabewa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma Allah ubangiji ka tsare mu wanda da ya kauda kai daga ambatona wato alqur'ani da sauran ambaton Allah to zai tsayi rayuwa wacce take cikin kunci kuma ranar alqiyama za ta shishi cikin makanta bayan da haka yana da kyau ga musulmi musamman a watan ramadana yayi ta kata alqur'ani da tadabburin sa da kokarin sanin ma'anonin sa da aiki da shi domin ya samu dacewa da alƙawarin da Allah yayi da kuma fahimci alqur'ani ya zama cikin mutane nagari ya samu lada mai yawa ya samu daukaka da ni'ima da samu kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi manzon Allah yana cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama fa fi alkhairu kushina wanda ya karanta alqur'ani ya yake karanta da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda yake gwani akan alqur'ani yana da lada mai yawa wanda kuma yake yana karantawa yana ina shi kuma ya lada guda biyu sannan ranar alkiyama za a ce ma masu karanta alqur'ani ikra wartaki karanta alqur'ani ka hau denan ka zai tike ne inda akhiri ayatin taqra'uha zuwa ga aya ta karshe da ka iya tunowa a tilawa kada muraja'aka Allah ubangiji ka samu dace sannan kamar da muka ambata a baya shi kanshi alqur'ani ai dama wato littafin ne da aka saukar a lokacin azumi aka saukar da shi daga can sama zuwa sama'ud duniya dan haka wannan alaka ce ta musamman tsakankanin su dan haka ake ba da muhimmanci ga wannan haka alqur'ani a watan azumi karanta shi yin musaffa yin tafsirin sa yin wato zikirin da ambatan sa bayyana ma'anonin sa yi mashi hidima wato ana so ya zama watan azumi yayi nuni zuwa ga cewa lalle wannan wata ne alqur'ani yana da alfarma ta musamman a wannan wata daga cikin abin da zai baka sha'awa a kasashen mu shine yawaita karatun alqur'ani da tafsirin sa da tsayawa ana bibiyar ma'anarsa babu shakka wannan abu ne mai kyau abu ne mai ban sha'awa duk inda kaba mutane suna ta karanta alqur'ani suna aiki da shi suna kokarin kwatanta shi babu shakka wannan abun alkhairi ne innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur wato wadanda suke karanta alqur'ani suke tsaye da sallah suke infaki daga abinda Allah ya azurta su to wadannan suna fatan samun wani riba wanda ba ta lalacewa to wannan kaga abu ne mai kyau abu fatan alkhairi ne Allah ubangiji ka sa mu dace da mu da malaman mu da yan uwan mu da dalibai da sauran su da fatan Allah ubangiji subhanahu wataala ba mu lada na wannan ayyuka da muke yi a watan azumi Allah kuma ya gafarta mana kurakure da zanuban mu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta mu magabatan mu daga cikin iyaye da malamai da sauran abokan aiki Allah ka sa mu gama da duniya lafiya wannan sune bayanai da wannan gaba ko kuma a wannan zama zamu takaitu kan su insha Allah sai Allah ya hada mu a cikin wani zama na gaba kuma zamu ci gaba da yin bayanai insha Allah gurgudan hali akan waɗannan matsaloli da suka shafi wannan ibada mai albarka ta azumin watan Ramadan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi